daga nan birnin Washington dake gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku isa ranmu a tashar View Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Zalul FM da kuma Niyar dake birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a kodin shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato 7 na safe kenan agogon Ghana, 3 na dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalma Sigarba muka sake dawo a daidai wannan lokaci inda za ku ji cewa
a matsayin na wakilin mutanen al'umma mu ba mu san taya aka kashe kudin nan ba, ba mu san wa aka bama ba, ba mu gani ba a kasa, ba mu sani ba ni a iya sani.
Za ku ji waɗannan kuɗaɗe ne wannan wakili na al'ummar yankin Mambila da ya fama da rikici a ƴan watannin baya a Najeriya yake korafin ba a basu ba. Sannan baya ga haka Saliu Garba na tafi da shirin sana da rashin tayi, baya ga sharhin jaridun Najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka turo mana zamu karanto, wato zamu gabatar muku. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mutane akalla 6 sun mutu sannan wasu fiye da 35 sun samu raunuka sanadiyar bindigar da wani gidan mai yayi a shatiletalin Atomic Junction dake daura da unguwar Legon dake bayan garin Accra babban birnin kasar Ghana a cewar hukumar kashe gobara ta Ghana. Fashewar ta auku a gidan mai wadda ta tilasta ma mazauna wajen gudu da daren ranar Asabar. Inji wato an ji karanta a fadin birnin kuma ta haddasa tashin wata babbar wuta. Shugaban Ghana Nana Akufo-Addo ya rubuta kafar Twitter cewa fashewar ta kada shi matuka. Akufo-Addo ya ce ya tura mataimakin shugaban kasa Muhammadu Bawumai jiya Lahadi ya je ya ga wurin da hadarin ya faru. Ya kara da cewa gwamnati ta himmantu wajen ganin cewa irin wannan al'amarin bai saki faruwa ba.
Komandan askarawan tsaro na musamman na juyin jihalin Iran ya yi gargadi ga sansanonin sojin Amurka da ke yankin gabas tsakiya cewa za su fuskanci yiwuwar harin makami mai linzami daga Iran muddin Amurka ta kakaba wa Iran sabon takunkumi. Shugaban Amurka Donald Trump na shirin yin shela cikin 'yan kwanaki masu zuwa cewa Iran ba ta kiyaye matsayar ƙasa da ƙasa da aka cimma a shekarar 2015 na daƙile shirin makamin nukiliyarta. To amma zai baiwa majalisar dokokin Amurka din wa'adin kwanaki 60 don yanke shawarar ko a kakaba ma Iran sabbin takunkumin ko kuma a'a. Sai dai kuma kafafun yada labaran Iran sun ruwaito komandan askarawan tsaron kasar Muhammad Ali Jafari na gargadi jiya Lahadi cewa muddin a kakaba musu sabbin takunkumi to sai dai ko Amurka ta kawar da sansanonin sojin ta zuwa da'irin nisan kilomita 2000 da makami masu linzami na Iran ke iya kaiwa. Sansanonin sojin Amurka din na kasashen Bahrain da Iraq da Oman da Afghanistan ne waɗanda dukkaninsu ba su wuce nisan kilomita 500 daga kan iyakar Iran din ba.
Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na ci gaba da nuna bujirewa ta wajen bayyana shirin makamin nukiliyar ƙasarsa da cewa takobi ne mai daraja na kare ƙasar daga takala, duk da ci gaba da takura gwamnatinsa da shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Japan Shinzo Abe ke yi. Kafar labaran gwamnatin Koriya ta Arewa ta bayyana cewa ranar Asabar Kim ya gaya ma mashahurin kwamitin nan na jam'iyyar ma'aikata mai mulki cewa makaman nukiliya din kariya ce mai tabbatar da wa kasar yaucinta daga abin da ya kira da daddiyar barazanar makaman nukiliya daga Amurka mai son danne wasu kasashen. To amma ya amsa cewa rikicin Koriya ta Arewa da Amurka da Japan da Koriya ta Kudu da wasu kasashen game da shirinta na nukiliya matsala ce mai sarkakiya a matakin kasa da kasa. Jaddada goyon baya ga shirin nukiliyar Koriya ta Arewa da shugaba Kim yayi ya faru ne bayan da shugaba Donald Trump ya faɗi ranar Asabar cewa abu guda ne kadai maganin wannan rigimar da ake yi da Koriya ta Arewa. Ganin yadda gwamnatocin Amurka da suka shuɗe suka yi ta tattauna da Koriya ta Arewar ba tare da cimma komai ba, ba a san takamaiman abin da Trump ke nufi da wannan maganar ba, to amma wasu na ganin kamar dai matakin soji ke nufi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta dakatar da bayar da duk wata visa ta zuwa kasar daga Turkiya wadda ba ta masu kaura ba har zuwa wani lokaci a cewar ofishin jakadancin Amurka dake birnin Ankara. Wata takardar bayanin ofishin jakadancin wadda ta fito jiya Lahadi na cewa wasu al'amura na baya-bayan nan sun tilasta Amurka sake nazari kan yadda gwamnatin Turkiya ke daukar tsaron lafiyar ofishin jakadancin Amurka da kuma ma'aikatansa. Takardar ba ta yi cikakken bayani dalilin sake nazarin ba da kuma ko wannan dakatarwa ta tsawon wani lokaci ce. Yan sa'o'i bayan nan sai Turkiya ta maida martani da sanarwar cewa ita ma ta dakatar da bayar da tata visa ga Amurkawa da ke son zuwa kasar ta. Tana mai amfani da irin lafazin da Amurka ta yi amfani da shi wajen dakatar da tata visar.
Mazauna yankin Catalonia da ke adawa da yankin wato yunkurin gwamnatin yankin na ballewa daga Spain sun yi gangami jiya Lahadi a Barcelona. Yan sanda sun ce masu zanga-zanga wajen 350 ne suka lara, a yayin da kuma waɗanda suka shirya gangamin suka ce mutane sama da 900 ne suka halara. Gangamin ya gudana cikin lumana kuma babu wani rahoton wata matsala sosai. A makon jiya, 'yan Catalonia suka kada ƙuri'ar ayyana 'yancin kai da gagarumin rinjaye. A wannan ƙuri'ar wadda gwamnatin Spain ke ɗauka a matsayin haramtacciya, kashi 90 cikin 100 ne suka zaɓi ɓallewa daga Spain. To amma waɗanda suka kada ƙuri'ar suka yi rabin yawan waɗanda suka cancanci kada ƙuri'ar ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. So a Najeriya wata gamayyar kungiyar mata a jihar Borno da ake kira NCWS ta takaice ta koka da irin mawuyacin halin da matan da suka rasa mazajensu a rikicin Boko Haram ke ciki, waɗanda adadin su ta ce ya kai kusan 40,000 a kiyasin da ta yi. Ga Haruna Rodabiu da ƙarin bayani a wannan rahoto wanda ya fara da batun wani taro da wata gamayyar kungiyoyin jihar ta Borno suka yi, wacce ta yi kira ga gwamnatin tarayya da ta ƙara ƙaimi wajen yaƙi da Boko Haram.
Alhaji Baba Gana Gambo Bede shine shugaban wannan kungiya.
Ana kan yin shi abun bata karewa. A yakin su gobe abun bai ya karewa. Shine muna so ainihin firagan mandin ta sake yin himma ta ƙara ma sojojin nan kwarin gwiwa saboda a ci gaba da yakan Boko Haram har su zama fasana.
Hajjaya Gana Alƙali dai ita ce shugaban kungiyar gamayyar mata na jihar Borno da ake kira NCWS.
Wannan kashe-kashe da aka yi mata su suka fi yawa. Sune wanda suke cikin wannan kuncin
wanda
aka kashe mazajensu an musu da yara. Ƴaƴa wata tana da ƴaƴa 5-6, wannan kawai akalla ne na fada, da wanda take da 10, da wanda take shayarwa yanzu, da kuma sauransu wanda suke zuwa makaranta. Yaran nan an kashe ubansu, an tattara an zo makarantan da suka dan fara basu iya sun ci gaba da shi ba. Ga ƴan mata budurwai suna yawo haka a titi, wani lokaci a cikin camp suna fitowa dan su je su nemo abin da za su ci. Fitowar su zo su nemi abin da za su ci din, sai kuma iyayen mu mazan suke daukan su aje ayi lalata da su. To kaga yarinya da kwana kadan babu tayi ciki.
Mata nawa ne za a iya cewa wanda suka rasa mazajen su zaka jihar Borno sakamakon wannan rikici?
Sun fi 15,000 yanzu zai kai kaman kusan 40,000.
Yanzu kamar matar da yawanci suka samu ciki sakamakon irin wannan neman abin da za su ci, kuna da kaman adadin su ko kuma kiyasin su za su kai nawa?
Zai kai 5,000 haka, dan sun zo daga kauye ne. Karazube ana neman su a cikin camp din ma, ƴan camp matasa din suna neman su.
Mr. Frank Okolobe dai shine coordinator wannan kungiya, ya soma da bayyana dalilan su na ma kafa wannan kungiyar kamar haka.
Wata rana ina zaune a bakin studio na, sai na gan an kawo ana kuka, akwai wayansu civilian JTF wanda aka kashe su daga gobiyo din nan.
Na gan to wayannan mutanen sun mutu, ni amfani wannan ma yana zuwa kusa da mu kenan, abun wata rana zai dauke mu. Shine sai na yi yunkuri na kira abokane daya biyu, sai suka bani goyen baya, sai yau ga muna mun zo nan.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Wa zai cuci ba Allah, wa zai zagi ba Allah.
To tani bayan rikicin da aka yi fama da shi a yankin Manbila na jihar Taraban Najeriya, wadanda rikicin ya raba da muhallansu ciki har da waɗanda suka bazama har zuwa ƙasar Kamaru domin neman mafaka, sun nuna zaƙonsu ta ganin sun koma gidajensu. To sai da gwamnatin jihar ta Taraba, kamar yadda jami'in yaɗa labaran ta Hassan Mijinyawa ya faɗa a farkon wannan rahoto na Ibrahim Abdulaziz, na ɗaukan matakan da za su ba 'yan gudun hijirar damar komawa gidajensu.
Ko sati biyu da suka wuce, gwamna Darius Ishaku ya tura mataimakin gwamna Haruna Mano ya je can ƙasar Kamaru ya je ya zanta da mutanen mu, an magana da su, su fahimci abubuwan da gwamnati ke ciki da kokarin da ake yi na samun cewa duk abubuwan da suke bukata a wadata su da wannan a nan tsawon mambila kafin su dawo, an kuma gaya musu abubuwa da aka riga da aka yi. To su ma sun faɗi nasu korafe-korafe abubuwan da suke ganin ya kamata a ce su ma an yi musu kafin su dawo. Kuma yanzu haka da nake maka magana, an wadata jami'an tsaro da abubuwan da suke bukata saboda su inganta ayyukansu a nan tsawon.
A kwanaki ne ma dai shahararren ɗan kasuwar na Afirka Aliko Dangote ya bada gudunmawar naira miliyan 50 domin agazawa waɗanda lamarin ya shafa. To ko anya an raba waɗannan kuɗaɗe kuwa, barista Bashir Muhammad da ake lakabi da barista Fafe da majalisar dokin jihar ne da ke wakiltar mazaban Guroje yace kawo yanzu ba ba su koda kwandala ba.
Miliyan 50 ya bayar. To ni har ila yau a matsayina na wakilin mutanen al'ummar mu, bamu san taya aka kashe kudin nan ba, bamu san wa aka bama ba, bamu gani ba a kasa, bamu sani ba. Ni a iya sani.
Yamma zuwa wannan lokaci, akasarin al'ummomin na gudun hijira ne a garuruwan da suka hala da Mai Samari, Guroje, Gembu, Baruwa da kuma Jalingofa da jihar, yayin da wasu kuma suka ƙetara zuwa Banye da Sambulabu da ke Jamhuriyar Kamaru. Kuma na ta bangaren hukumar ke dauki ta Najeriya wato NEMA ta ce ma bata mance da su ba, kamar da yadda sabon jami'in hukumar mai kula da jiyan Adama da Taraba Bashir Garga ya bayyana.
Don mun tafi da kaya cikin trailer 112 inda muka bayar a Guroje, Mbamga, Dorofi, Hainare, Mayondaga da sauran wuraren da wannan ta'adi ya shafa.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waka.
Tafiya ba dawowa ba, dan adam ba komai ne ba, fitina ba sun kashe ba.
Tafiya ba dawowa ba,
yanzu karfe 3 na dare ne da minti kusan 13 a nan Washington DC, ana tare ne kuma da sashen Hausa na Murar Amurka birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Kuɗi a kashe yanzu ta hanya mai kyau,
kuɗi a kashe yanzu ta hanya mai kyau,
kuɗi a kashe yanzu ta hanya mai kyau,
kuɗi a kashe yanzu ta hanya.
Masu sauraron mu, barkamu da sake saduwa a filin da rashin tayi wanda ni Salo Garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa. Najeriya kasa ce da tattalin arzikinta ya ta'allaka kacokan kan kudaden da take samu da wajen sayar da man fetur. Idan dai ba lokacin da gwamnatin yanzu ta shigo ba, tana kokarin inganta harkokin noma. Yayin da farashin man fetur ya fadi a kasuwar duniya, kasar ta shiga fama da karancin kudi kuma har yanzu tana fama da shi. Yawancin abubuwan da gwamnatin Najeriya da 'yan kasar ma suka fi amfani da su, dole ne su sayo su daga kasashen waje. Lamarin da ya sa duk abin da ya shafi dala ya shafi rayuwarsu, saboda dole ne su sayi dala domin su sayo abubuwan da suke bukata. To sai dai gwamnatin Najeriya tana amfani da farashin dala kusan kashi 4 ko 5. Shin ko me yasa ta yi hakan? Domin amsa wannan tambayar, filin ya gayyato Malam Shehu Aliyu, masanin ilimin tsimi da tanadi, wanda kuma ƙwararre ne akan harkokin tattalin arziki. Ga yadda firar tamu ta kasance, mun lura cewa farashin dala a Najeriya akwai su sun kai wajen kashi 5. Akwai na masu masana'antu, akwai na masu zuwa makaranta, akwai na masu neman jinya, akwai na masu zuwa conference, akwai kuma wanda ake sarma bankuna daban-daban. So wai me ya jawo haka, me yasa, menene a fannin tattalin arziki, me ya ja wannan, kuma me ya illasa, me ya amfaninsa?
To da game da ita kasuwar kuɗi, kasuwa ce wacce akwai wacce take direct, wato flexible, wanda aka bar kasuwa ta yi halinta wajen daidaita farashin kuɗaɗen da ake siya a cikin kasuwan kuɗi. Akwai kuma wanda kasuwa da take fixed exchange rate, wato wanda gwamnati takan iyakance abin da za a siyar akan kuɗi a ɗaya domin a daidaita tattalin arzikin ƙasa. To ko da wani lokaci idan aka samu yanayin kasuwa wanda gwamnati ta kage da abin da take siyarwa, kamar misali kasar Saudi Arabia wacce ta daɗe akan wannan fixed exchange rate, to kaga ta wani yanayi ne wanda aka bar kuɗaɗe a saida su akan wani farashi. to ita kuma a Najeriya a halin da kasuwar kudin take ciki kasuwa ce wacce aka dan irin wannan kasuwa na tsayi da farashi amma sai daga baya sai aka ga cewa a bar ita naira ta nemo dancinta a cikin kasuwa amma kuma gwamnati a lokaci tana sa kanta a cikin kasuwa to wannan lokaci da gwamnati ke sa kanta a cikin kasuwa shine ya bambanta farashi da abin da ake siyar ma bankuna da abin da ake siyar ma ɗan canji da abin da ake siyar ma masu masana'antu da waɗanda ake ba masu neman lafiya da wanda ake ba masu aikin haji da wanda ake ba kuma kamar masu karatu a ƙasashen waje ko da lokaci akwai dokoki wanda ana kula da abin da yake kasuwa ne da kuma yadda za a daidaita farashi don duk maganar da ake akan daidaita farashin dala ana magana ne akan daidaita farashin abin da za a yi mu'amala da su domin a samu daidaito a cikin tattalin arzikin ƙasa
to malamin shehu ba gani cewa irin wannan bambance-bambance ana iya amfani da shi a cuci gwamnatin a kuma cuci ƙasar misali idan farashin da ake ba masana'antu daban yake da wanda ake ba masu bureau de change mutum na iya zagawa ya karbi na masana'antu din ya koma bureau de change ya sayar musu
ya wato in tafi tarihin kuɗi da kuma kasuwanci kuɗi a Najeriya an yi kasuwanni kala-kala an yi secondary foreign exchange an yi autonomous market sannan kuma an yi kasuwanni wanda muke da shi wanda ake akwai partial intervention na gwamnati
to na ce duk waɗannan kasuwanni ina suka kai ƙasar
to inda suka kai ƙasar kowanne ta ba da irin gudunmuwar da za ta bayar kuma ta samar da irin matsalolin da aka gani to amma abin da aka kasa cimma shi ne kasan ita gwamnatin Najeriya tana fama da lalurori ne daban-daban wanda ya shafi jami'an da ke gudanar da bankuna da kuma jami'an da ke gudanar da babban bankin ƙasa da kuma jami'an da ke kasuwanci a cikin ƙasa to amma abin da ya fi wahalar da kuɗin ƙasar shi ne shigan da 'yan siyasa suke cikin kasuwan kuɗi na wato yanda aka canza alƙiblan kudaden da ke cikin bankuna suka koma hannun mutane waɗanda yake ba ɗan kasuwa ba su kuma ba masu zuba jari ba a ya koma hannun mutane waɗanda aka ije dalolin nan wanda aka cika su daga cikin kasuwa aka ije su a inda bai kamata a ije waɗannan kudade ba wanda tattalin arzikin Najeriya shine yazo da irin wannan yanayi saboda haka ne kuma ya haifar da canje-canje saboda a kowane lokaci idan aka shiga wannan kasuwa za ka iske cewa duk yanda aka so a sai da farashin dala kuma aka fitar da ƙididdiga za ka iska cewa akwai ba a ta ɓangare ɗaya kuɗaɗen ke shigowa kasuwan ba akwai kuɗaɗen da ke shigowa kasuwan daga babban bankin ƙasa akwai kuɗaɗen da ke shigowa a ƙarƙashin ƴan birtishin sannan akwai kuɗaɗen da suke dalolin da suke da yawa a hannun mutane wanda tun daɗin daɗewa suka fita ba kan ƙa'idoji ba suka koma hannun mutane wanda kuma har a yanzu su ne suke ba tattalin arzikin matsala yanda yake lokuta da dama suka rike kudaden in suka rike kudaden sai farashin ya ɗaga to tunda farashin ya ɗaga a kasuwa su da suke rike da waɗannan kudade wanda darajar su bai sauka kullum suke cinye ribar da ake samu wajen kwace kudade a hannun mutane ya koma hannun su
to malam babu abin da gwamnati za ta iya yi
gwamnati akwai abubuwan da za ta iya ai shine na farko tun tuni muke ba da shawara cewa gwamnati sai ta zo a cikin kasuwan kuɗi ɗin da ake bayarwa na farko in ka kula kwanan baya an ɗauki mataki wanda ya fara taimako amma kuma yana da hadari amma an daure aka kai shi ne taimakon cewa in aka ba bankuna kuɗaɗe da sunan aikin gona wanda masana'antu aikin gona za su same su su je su siyo kayayyakin su a samar da su in aka ba bankuna kuɗaɗe domin ƴan makaranta su ma su samar da masu zuwa makaranta waɗannan kuɗaɗe a wannan wurare to galibi da dama gwamnati sai ta sa ido a kan inspectorate waɗanda ke kula da kuɗaɗen daga babban bankin ƙasa wanda kuma suke kula da kuɗaɗen a cikin bankunan kasuwanci wanda a lokuta da dama za ka je bankunan kasuwanci sai a ce babu sai ka koma kasuwan bayan fage ka samu waɗannan kuɗaɗe wanda ya sa akwai wato haɗin baki tsakanin jami'an bankuna da kuma mutanen da ke parallel market wato suke wajen cikin bankuna waɗannan sai an sa ido a kai
wato kuma da sanin ita babban bankin
wato da haɗin baki ne tunda abu ne wanda kaje banki bankunan kasuwanci an ce an ba shi kudi kai kuma kaje kace a baka form an ba form din da zaka cika ka nemi kudin an ce babu shi lokaci kaza to lokaci kaza nan waye ya san kudin da aka ba banki sai babban bankin kaza kuma waye ya san waye zai duba wada dawa aka ba kuma shirkin kasashen wajen kaga dole sai babban banki wanda yake da jami'ai masu duba da wadannan kenan to irin wannan sai an tsaya irin daka akan wannan an fahimta da inda kudaden ke tafiya haka kuma shi babban bankin kasa sai ya dawo da samar da kudade akai-akai ga 'yan canji waɗanda kodayaushe su ne ka suke daga kasuwan ko kuma su faɗar da shi saboda da yawan kuɗaɗen da suke ta bayan fage sun fi dawowa ta cikin kasuwanci ta hannun waɗannan mutane saboda suke da manyan jami'an gwamnati suke da manyan 'yan siyasa.
Waɗanne mutane kake nufi mutanen biro da canji ko zuwa?
Mutanen Biruti Chen, ai ba wannan Biruti Chen wanda zai da wani babban customer wanda zai kira shi a gida ko kuma a wanda yake da shi ya ce masa to ga kuɗi kaza a siyar ko kuma a nemo mun kuɗi kaza. Ba wannan Biruti Chen wanda bai da wannan tunda suna zaune ne a kasuwar da aka ba su dama su yi kasuwanci da mutane. To amma dokokin kasuwancin da suke yi wanda babban banki ya sharaɗa. Ya sharaɗa musu shi bi su ne abubuwan da ya kamata in an bi waɗannan to zai rage kaiti wannan rashin tabbas na farashin dala wanda ya karkasu a kasuwanni daban-daban a cikin tattalin arziki daban-daban wanda yana da illa a farashin abubuwan da talakawa ke siya wanda a ƙarshe shi ke kwashe kuɗaɗen mutane lokacin da dalar ta ɗaga in ya kwakwashe kuɗaɗen mutane sai ya rage musu ƙarfi a kasuwa in ya rage musu ƙarfi a kasuwa sai a rage tafiyar tattalin arzikin ƙasa saboda ba za su iya shiga cikin tattalin arzikin ba a ƙarshe shi ne sai ka ga an samu wannan yanayi na tawayar tattalin arziki lokacin da shi GDP growth rate wato ma'aunin tattalin arziki tafiyarsa ya ragu.
Wato dai ma'ana duka nauyin da zai dawo kan talaka.
Eh dama ai dukkan abin da aka ce kasuwa yana karewa akan talaka ne mare shi ko kuma wanda yake samu kadan tunda ai kullun akwai waɗanda suke flexible income waɗanda suke da samun canje-canjen kuɗaɗe ko kuma kuɗin su baya tsaye tsingau akwai kuma wanda kuɗaɗen su yana tsaye tsingau ne to waɗannan mutane wanda kuɗaɗen su ke tsaye tsingau ya riga an samu matsala tunda idan farashi abin da suke samu yana tsaye tsingo kuma farashi na ta canzawa to canzawan farashi zai kwace kudaden shi ne sannan kuma ba wani mataimaki da zai zo musu wannan kwara hannu wanda ake cewa invisible hand zai ta kwace karfin mutane a kasuwa.
To Malam Yashau na gode. To jama'a kun ji bayanai yanzu a madadin bakon namu Yashau Aliyu da sauran abokan aiki da Solomon Abo da Chubahiro Diodine da suka taimaka wajen hada wannan shiri. Nisa Logarba daga nan birnin Washington DC ke maku fatan alheri.
Yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya.
Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin shirin sharhin jaridun Najeriya na wannan safiya. Za mu fara shirin ne da jaridan The Nation inda ɗaya daga cikin muhimman labaran jaridan ke cewa kimanin 'yan Najeriya 4,281 ne aka dawo da su gida daga ƙasashen Turai, Amurka da kuma wasu ƙasashen Afirka ta babban filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Murtala Muhammad da ke nan Lagos tun daga watan Janairu zuwa watan Yuni na wannan shekara. Kididdiga da jaridar ta The Nation ta samu daga ma'aikatar cikin gidan Najeriya ya nuna cewa waɗanda aka dawo da su daga ƙasashen na ƙetare zuwa gida Najeriya sun hada da maza 2,823 da kuma mata 1,458. A cewar jaridar akasarin waɗanda aka dawo da su gidan an da su ne bayan da aka gano cewa sun isa ƙasashen ƙetare ne ba tare da cikakkun takardun izini ba. Ita kuwa jaridar Daily Trust ɗaya daga cikin muhimman labaran jaridar na cewa mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku ya bayyana cewa 'yan Najeriya a shirye suke su zauna domin tattauna makomarsu amma kuma ba su shirya rabuwa ba kamar da wasu ke kiraye-kiraye a yi. Jaridar ta Daily Trust ta ruwaito mai alfarma sarkin musulmi da wannan jawabi ne a wajen wani taron tsaffin ɗalibai na makarantar horar da hafsoshin sojin Najeriya kwas na 18 wanda aka gudanar a ƙarshen mako a birnin Abuja. Ita kuwa jaridar da banga ta ruwaito shugaban kungiyar gwamnonin kudu maso gabashin Najeriya da kuma kudu maso kudancin Najeriya gwamna Emmanuel Odom na Akwa Ibom na cewa gwamnonin sun damu matuƙa game da yawaitar kungiyoyin yan awari a yankunan nasu. Jaridar ta da banga ta ruwaito gwamnan na magana ne a wajen wani taro da aka shirya na gwamnonin kudancin Najeriya a jihar Imo. Jaridar ta da banga ta ruwaito gwamna Odom na cewa ko kadan ba su amince da matakan da kungiyoyi daban-daban na yan fafutuka ke dauka ba na bayyana rashin amincewar su da wasu al'ummomi dake zaune a yankunan su ba. Yana mai cewa gwamnonin yankin kudu maso kudancin Najeriya da kuma kudu maso gabashin Najeriya na duba irin wannan kiraye-kiraye dake ci gaba da fitowa daga yankunan su domin daukan matakan da suka dace domin tabbatar da Najeriya a matsayin kasa daya al'umma daya. Ita kuwa jaridar The Guardian labarin ta na da nasaba ne da barkin wata cuta a jihar Cross River da ake kira Monkey Pox Disease. Jaridar da ta ruwaito commissioner lafiya a jihar Dr. Inyang Asibong na bayyana matakan da gwamnatin jihar take dauka na magance bazuwar wannan cuta dake ci gaba da yaduwa. Da wannan sharhi kuma muke kammala sharhin jaridan namu a Najeriya na wannan safiya. Huta lafiya.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana.
Assalamu alaikum. Ne magana Malam Malam mai zanen hula gulan jihar Bauchi. Zan yi amfani biyu zan yi amfani da wannan damar domin na muka tambaya ta wanda suka ce Buhari ne ya kawo tsadar abinci, Buhari ne ya kawo tsadar kaya. Kuzo Allah ya kama abinci ya sako da abin da ya hatsin da ake sai da dawa 10,600 ga ta sun dawo 9,800 da wani abu. Kayan da muke so su irin kayan masarufi irin kayayyaki a Kano sun fara saukowa. To kuma su din waye ya kawo sauƙin su? Haka furkayo kanku adalci.
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya America. Sunana Sani Balak dake guru Hausa a jihar Yobe Najeriya. Ina kira ga ƴan siyasar mu na Najeriya. Ya kamata ku ringa tunawa waiwai adan tafiya ranar farauta fa ranar fa ba a neman kare ji Hausa ta kace ku duba halin da talakawan Najeriya nan suka tsinci kansu. Talakawan ne suke fitowa suke zabar ku amma ƴan siyasa babu tsoron Allah a tare da ku. Ƴan siyasa babu amana babu alƙawari.
Assalamu alaikum ina rubutu daga America. Ina nake ta ajiya na ita da iyalai wanda suka kuma tsarin jirgin ruwa a yawuri da nika ta ajiya na ga matan su da ƴan su biyan gina su. Allah ya kauce Allah ya rahmu su Allah ya sa su nika Allah ya tafi na ba na su da mai aljin su da jawo ne ga karman su da su da kuma kada ra.
Yanzu kuma sai labarai a takeice.
A takaice mutane akalla 6 sun mutu sannan wasu kuma fiye da 35 sun samu raunuka sanadiyar bindigar da wani gidan mai yayi a Shatiletalin Atomic Junction dake daura da unguwar Legon da ke bayan garin Accra babban birnin kasar Ghana a cewar hukumar kashe gobara ta Ghana. Kwamandan askarawan tsaro na musamman na juyin juyin halin Iran ya yi gargadi ga sansanonin sojin Amurka da ke yankin gabas ta tsakiya cewa za su fuskanci yiwuwar harin makamai masu linzami daga Iran din muddin dai Amurka ta kakabawa Iran sabbin takunkumi. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na ci gaba da nuna turjiya ta wajen bayyana shirin makaman nukiliyar kasarsa da cewa takobi ne mai daraja na kare kasar daga takala, duk wanda ci gaba da takura ma gwamnatinsa da shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Japan Shinzo Abe suke yi.
Masu aro da aka makawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato uku na agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Kada a manta domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata sai a garzaya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. In zama da shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya ta na gabatar da kuma Chibahiro Diodene da ya hada mana shirin sai injiniyanmu Zainab Abdulrahman wacce ta hada mana sautukan. Muhammad Lalo ke cewa a wurin lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.